بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. وأنا مسلمي دمك تعالوا أن مسلاتي مع البركة أن واتو مسلاتي قلا دينشي أقلم درن كدو أجهر جيقاوة إني من أجيسوات الدين المسلمشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wajibinmu ne ibada sai kuma a kanmu mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, ya zama harshenmu ya saba da'iman da ya bogare shi, domin ni'imomi farkonsu da ƙarshensu duka na Allah ne. Cikin ni'imomin nan nasa ya yarje mana mu sake dawowa a cikin rayayyun da ya zaɓa mu sake haɗuwa a wannan wata mai albarka, wato watan Ramadan, wanda yau shine muka shiga wato farkonsa. Ranar Asabar, ɗaya ga watan Ramadan a shekara ta 1435 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 28 ga watan 6 a shekara ta 2014 a lissafin miladiyya. Lalle mu gode wa Allah, shekara kamar yadda muka sani, shekara Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu ita, ba kamar yadda bake Bahaushe ke cewa Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu, ko to Allah ya kawo mu shekaran ma Allah ya sake kawo ta, domin shine mai kawo komai. Kamar jiya muka rabu da irin wannan zama, amma Allah maduki ya sake dawo da mu cikin rayuwa masu lafiya da suka sake samun wannan ni'ima ta samun kansu a wannan wata mai alfarma. Roƙon da zamu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah ya samu dace da abin da yake ya yadda da shi, shine addininsa, kuma bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wajibi mu sani cewa azumin watan Ramadan makaranta ce, makaranta da ɗan adam musulmi wanda ya yadda da Allah, Allah a matsayin Ubangiji, Allah a matsayin abin bauta shi kadai, ya kuma yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo na Allah, ya yadda da cewa azumtar watan Ramadan wajibi ne a kansa, farilla ce, ɗaya ne daga cikin rukunai guda biyar na addinin musulunci. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala kamar dai ga mana a Qur'ani ya dora mana ne domin mu samu taqwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, don ku samu taqwa, kamar da aka wajabta wa waɗanda suka zo gabaninku haka aka wajabta muku azumi, domin ku sami tsoron Allah, ku sa makari da zai tsare ku daga azabar Allah. To wajibinmu mu yi alfahari mu kuma yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa mu cikin masu azumtar wannan wata. Allah ya sa mu kai ga ƙarshensa cikin lafiya da aminci da natsuwa da kwanciyar hankali. Babba abin da yafi komai ni'ima kuma mu zama cikin masu imani da tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan wata ya zo mana bana da ɗan cece ku ce, duk da dai al'adar mu ce ta sa muke cece ku ce din, in ba dan haka ba a tsarin musulunci abinda ya auku bana na a bada sanarwar ba a ga wata ba sannan a zo a bada sanarwar an gani, ba wani bakon abu bane. Ga duk mutumin da yake ya san addinin musulunci a ilmance, ba a zuciyance ba, ba a jahilce ba, ba kawai ganin yadda aka saba yi ba. Musulunci kullum lamarin sa yana da alaka ne da ilimi, yaya ake kaza, kaje kai karatu, kaga yadda malamai suka bayyana yadda ake kowanne lamari a cikin musulunci. Labari ya samu da farko cewa musamman a nan garin birnin Kudu adadi mai yawa sun ga wannan wata, kuma ya tabbata ba ƙarya ba ne ba tuhuma ba, kuma an sanar da waɗanda ya dace a sanar da su shugabannin al'ummar musulmi a karan farko, saboda an makara saƙon nan bai isa da wuri ba, ya zama ba a ɗauki wannan labari ba. Daga baya da aka samu ta hanyar wasu garuruwan daban, kuma bayan da an ba da sanarwar cewa sai Lahadi da ɗau azumi, sakamakon nan ya bayyana daga wasu wurare, kuma shugabannin nan suka amince da shaidar da aka bayar, aka sanar duk da cewa dare ya yi a lokacin, lokaci ya ƙure, wasu ma sun yi bacci, don haka aka wayi gari, wasu ma ba su san an ba da waccan sanarwa ba. Wannan duka ba abin ruɗani ba ne. In kai mai ɗa'a ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana ce maka an je kaza ka bi, duk abin da ya shafi dama ganin wata. Da'iman ina nanata mana wannan magana, da ganin wata da sallar Idi suna da alaƙa ne da abin da shugabanni suka ba da umarni a yi. Ba umarni ne individual kowa ya je ɗauki abinsa yadda ya ga dama ba. Idan shugabannin al'umma suka ce shaida ta tabbata an ga wata a wuri kaza, ko ma ba su gaya maka inda aka gani ba, cewa an umarce ka ka tashi da azumi, to ibadar ka za ta yi daidai in ka bi wannan umarni. In ku kai tawaye, to kai tawaye ne ga abin da Allah maɗaukaki ya ce ai masa da'a, ma'ana ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai masa da'a, ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Abin da ya shafi azumi, kamar yadda jiya a hudu ba nake bada irin wannan misali, duk abin da aka ce da shugabanci ake yin sa, to shugabancin nan shi zai karrara maka me za ka yi, sai idan kuskure ne ya bayyana. In kuskure ya bayyana, ba a ba mu umarni mai da'a cikin kuskure, ko musamman cikin ganganci, abin da ya saba ma addinin Allah da addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi ba daga Allah. Amma duk abin da yake kai ba ka da naka yaqini, to in aka ce maka ga shugabannin musulunci abin da suka ce, to an hutasar da kai, musamman a abin da in aka yi kuskure ba laifinka ba ne, ibadar ka ta yi in an yi kuskure, Allah kuma insha Allah zai karba, tunda kai ka yi aiki ne da umarnin da Allah ya baka, za ka ɗauki abubuwan nan da Allah da sauki. Wasu mutane za ka ga wani da nake gani yana maganganu duk da yake ba daidai ba ne, duk abin da ka gani ma sai ka ba da labari. Wasu mutane irin maganganun suke ba su da kyau, ko a Facebook ko a wurare haka, mutum ya ambata cewa dan me ake irin wannan wasa da hankali, kaza da kaza da kaza, wani alkalmar zalunci ya sa, ko aka zalunta cikin meme maslahar waye, in an faɗi a yi wata ibada wadda Allah maɗaukaki kuma shi ya ɗora mana ga yadda za mu yi ibadar nan, babu wani mai maslaha dan ya ce ka yi abu kaza. In an yi kuskure, ko kuskuren nan aka yi shi ba laifinka ba ne, kai ba laifinka ba ne, duk da yake yana da mas'uliyar ya zauna ya tantance ya tabbatar, ya tabbatar da labarin da ya zo masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Lamarin abin da ya shafi azumi da ganin wata ba lamari ne na yaqini, kowanne mutum a matsayinsa na ɗan adam sai ya samu yaqini ba, babu wannan umarni. Matsala ce ta a yi bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma a yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke kan matakin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi musu da'a, Allah ma ya ce a yi da'a. Za ka mu kwantar da hankalinmu irin waɗannan abu, wanda Allah maɗauki ya sa ya ji wannan sanarwa ya ɗau azumi shikenan, wanda bai ji ba ya ci gaba da azumtar wannan wuni saboda alfarmar watan Ramadan, daga baya kuma saboda kasancewar ya shiga watan Ramadan ba tare da niyya ba, ba a ibada sai da niyya, sai daga baya sai rama wannan da ya rasa, abu ne mai sauki babu rikici a ciki. Allah maɗauki ya taimake mu, Allah saka wa kowa da alheri, kuma wannan azumi da muka shiga Allah sa mu shige shi cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Allah ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu, daga farkon azumin nan har ƙarshensa har ma bayansa, mu samu dawwamamman zaman lafiya. Muna kuma fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana haɗin kai da san junanmu da kuma biyayya ga addinin Allah a kowane lokaci na rayuwar nan tamu. Allah sa muna cikin waɗanda Allah zai ‘yantar da su daga cancantar shiga wuta, mu koma cikin waɗanda suka cancanci shiga aljanna. Allah gafarta mana zunubanmu, Allah sa wannan aiki da muke na azumin watan Ramadan ya zama sababi ne na gyaran zukatanmu. Bayan Ramadan mu zama mutanen kirki, mutane masu gaskiya qaulan wa fi'lan, mutane masu gaskiya a dukkan abin da ya shafi imaninsu, mutane masu aminci, mutanen da za a dogara da su, mutanen da za a alfahari da su ran tashin alkiyama. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da su, mutanen da zai zama za su kawo gyara a cikin al'umma a ilmance da ilimi cikin natsuwa, ba mutane masu hayaniya ba, ba masu rudani ba. Halin da muke ciki kuma a wannan ƙasa tamu, da'iman wa abadan mu dauke shi a matsayin ibada mai ta'addu'a, mu roki Ubangiji subhanahu wataala ya yaye mana mummunan hali da ake ciki na rashin zaman lafiya. Allah ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya da adalci da natsuwa da kwanciyar hankali. Allah subhanahu wataala ya kuma sa musulunci ya daukaka, duk mai kokarin ya dankwafe shi da kowane irin tsari da kowace irin dabara da wadda mu muka sani da wadda ba mu sani ba. Muna roƙon Allah madauki maganin sa tun kafin ma mu san me yake kullawa. Allah subhanahu wataala, addinin nan nasa ne, ba namu bane, mu masu biyayya ne ga wannan addini. Kuma abin da yake namu a cikin addini shine mu yi biyayya, mu yi imani ga Allah, da Allah madaukaki, mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da shari'ar da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita. In muka yi haka, Allah ne zai ba mu zaman lafiya. Sharadin sa shine zai kare mu daga makircin abokan gaba, zai kare mu daga kullakullan su, zai kare mu daga komai in mu din muna tare da shi. Amma ba idan ya zama mun juya masa baya, abin da yake so mu yi ba za mu yi ba, abin da ya wajabta mana ba ma so, abin da yake mu yi imani da shi ba mu yi ba, to ya zai bar mu a ce mun yi mana abin da muke so? Shi fa abin da yake so mun yi ba ma da a gare shi. Saban Allah shine adamu a kullum, to ya zai bar mu mu samu zaman lafiya a ce a koshi ai yatsa kuma a saba masa? Allah madauki zai jarrabe mu saboda halin da muka dauka. Muna kuma fata koda ba mu ne gaba ɗaya mu muka yi ba, wasu daga cikin mu ne suka yi, to Allah gafartawa wanda ya laifi laifin sa. Allah mai da mu kan hanya baki ɗaya, Allah kuma ya zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya. Darussan mu na tafsiri insha Allah, kamar yadda za mu fara a yau din nan, da mukan fara kafin Ramadan kwana ko ɗaya ko biyu, to cikin ikon Allah mun Allah ya kaddara mana cewa wannan karin a ranar Asabar din nan muka tsara za mu fara, sawa'un ta zama ɗaya ga Ramadan ko bata zama ba, to alhamdulillah ta zama ita ce ɗaya ga watan Ramadan. Muna fata Allah subhanahu wataala kuma ya sa albarka a dukkan abin da za mu karanta, waɗanda suke tallafawa wannan aiki da ake gudanar da shi na faɗakar da al'umma musamman ta hanyar wannan tafsirai. Muna fata Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri, da waɗanda suke ɗaukar nauyin tattara shi musamman 'yan kwamitin da suke haɗa wannan karatuttuka su ta yawon kaiwa inda ake yaɗawa. Allah subhanahu wataala ya yaɗa alheri a zukatansu, Allah kuma ya tabbatar da bukatunsu na alheri, Allah ya biya musu, Allah kuma ya taimake su da su da waɗanda suke ɗaukar nauyi ɗin, da kuma shugabanninmu da da'iman suke tallafawa aikin alheri, shugabanninmu na wannan jiha ta Jigawa da sarakunanmu musamman mai martaba Sarkin Dutse, irin alherin da yake gudanarwa na yaɗa addinin musulunci, da dukkan dai shugabannin al'ummar musulmi. Muna fata Allah subhanahu wataala ya haɗa zukatanmu baki ɗaya ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. A masu ɗaukar nauyin karatukan nan, kamar yadda aka ambata ko a rediyo ko a gidan talabijin a wurare daban-daban, da waɗanda suke taimakawa wa 'yan kwamitin nan su samu kuɗin motar da za su yi ta yawo, a duka dai wannan muna ambato ne don shajja'a su da kuma ƙarfafa musu gwiwa, ba wai don lalle ne sai mun faɗa kowa ya ji ba, su sun yi ne domin Allah. In ba a faɗa ba ma Allah subhanahu wataala zai ba su ladansu insha Allah. To amma ƙarfin gwiwa ne ka ambata wa wanda ya yi aikin alheri cewa yana yi, cewa ka san ane maka. Allah subhanahu wataala muke fata kuma ya ba su sakamako mafi alheri a nan duniya da kuma lahira. Darasin da muka yi na ƙarshe a shekarar da ta gabata, za mu tashi ne yau a faɗin Allah subhanahu wataala, tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd, inda ba ku manta ba ko, ina fata kun san alama, wato aya ta 253 daidai a cikin suratul baqara. Wannan zai zama darasin mu na shekara ta 5 kenan, har yanzu muna cikin suratul baqara ba dan komai ba, saboda kasancewar littafi ne muke bi, littafin malam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Shi kuma tunda littafi ne, yana bayyana abubuwa, ya bayyana kalmomi da ma'anoninsu da jumlar ma'ana ko ma'ana ta jumla ta ayoyi da kuma manufofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana a cikin Alkur'ani. Kuma alhamdulillahi na samu bayanai masu kyau, masu ƙarfafa gwiwa daga ƴan uwa da dama, cewa ana amfana, ana fa'idanta, kuma ana fahimtar wannan littafi. Wannan kuma shine babban abin da muke so, kuma dai ko ba komai ibada ce muke, muna fata Allah madauke ya bamu lada akan abin da muka yi masa na bauta. Don haka za mu fara da wannan ayoyi yau. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
طيب مسبوك. Wannan ayoyi kamar yadda muka ji su, Allah subhanahu wa ta'ala a ciki yana ishara zuwa ga abin da ya ambata a ƙarshen ayar da ta gabata, inda yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa innaka laminal mursalin, kuma lalle kai kana cikin manzanni. Wannan shine dama ƙarshen abin da muka karanta a shekarar da ta gabata, muka tsaya a kansa. To isharatan zuwa ga wannan, Allah subhanahu wa ta'ala sai ce tilkar rusulu, waɗancan su ne manzanni, ko waɗancan manzanni, faddalna ba'dahum ala ba'd, mun fifita sashen su akan sashi, minhum man kallama Allah, a cikin su, daga cikin su akwai wanda Allah yayi masa magana, wa rafa'a ba'dahum darajat, ya kuma ɗaukaka shi Allah subhanahu wa ta'ala, ya ɗaukaka sashensu da darajoji. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, kuma mun baiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mun baiwa annabi Isa dan Maryama hujjoji, sune al-bayyinat. Wa ayyadnahu, kuma mun ƙarfafe shi bi ruhil qudus, da ruhi mai tsarki, ko wahayi ko kuma mala'ika Jibril, duk yazo a tafsirin malamai. Allah ya ce walau sha Allahu, da Allah ya so maqtatal alladina min ba'dihi wadanda suka zo bayan su da ba su yaki ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan ku hujjoji bayyanannu sun zo musu walakin ikhtalafu sai dai sun saba fa minhum a cikin su akwai wanda amana yayi imani wa minhum man kafar a cikin su kuma akwai wanda ya kafirce walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so da ba su yaki juna ba ولكن الله يفعل ما يريد سيدي الله سبحانه وتعالى ينا ايكتا ابن دي يكي نفي ينا ايكتا ابن دي يسوني سو كوني كما لذا مقوم بيان مالا السعيدي يكي سوى يخبر تعالى انه فضل بعض الرسل على بعض الا مدوككي ينا بادلا باري سوى يا في تا وسدت كم من ظني اكن وسو bima khassahum min bayni sa'irin nas saboda abinda yake bance su da shi a tsakanin su da sauran mutane bi ihaihi ta hanyar cewa yayi musu wa'ayi wa irsalihim ila nas ya kuma aiko su zuwa ga mutane wa du'aihim al khalqa ila Allah da kuma da'awar da suke wa halittar Allah su zo ga Allah ma'ana su manzannin suna kiran halittar Allah wato mutun da aljan su kira su zuwa ga abautawa Allah thumma faddala ba'dahum ala ba'd sannan kuma su a kashin kansu su manzannin a tsakanin su ya fifita sashi akan sashi malam me yake nufi anan Allah subhanahu wata'ala in muka lura da yadda ya halicci bayin sa ya zabi wasu manzanni ya fifita su akan waɗanda ba manzanni ba wannan shine fifiko na farko duk wanda yake annabi ne manzo to Allah ya fifita shi akan duk wanda ba annabi bane ba manzo bane babu wani wanda ba annabi bane ba manzo ba da zai fi annabi ko ya fi manzo wannan bangare guda da me aka fifita su da wahayi da kuma manzancin nan yayi musu wahayi kuma ya aiko su zuwa ga mutane da aljanu dan a ilmantar da waɗannan mutane da aljanu su zo su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to bayan an gama wannan tabbatar da fifikon tsakanin sauran mutane da annabawansu to a cikin annabawansu kuma su ma ba ajinsu ɗaya ba wasu sun fi wasu to wannan shine abin da yake nufi anan cewa ya fifita wasu akan wasu da wasu daga cikin darajoji da za mu zo mu ci su menene sai ce bima auda'a fihim min al-awsaf al-hamidati nan ne ko wato ya fifita su da abinda ya ajiye shi a cikin su shine ya sanya shi a cikin su auda'a fihim min al-awsaf al-hamida na daga siffofi abin godiya wal af'al as-sadida da kuma ayyuka waɗanda suke kan hanya waɗanda ba su karkace ba shine as-sadida abinda kai na daidai wal naf'il am da kuma amfani ga magari domin zuwan annabawa babu abin da ya kai shi amfani idan da a ce dan adam za a bashi zafin ya zaba a bashi yayi harbowar sa yadda ya ga dama a duniya da kuma a aiko masa manzo ya sashi a hanya wanne ne mafifici a aiko masa manzo ya sashi a hanya koda a can zai zama ya tsire daga wata azaba to wanda a aiko masa manzo saboda zuwan manzannin nan yana zuwa da fa'idoji fa'idoji da kuma amfani amfanin da ya gama gari baki daya ba dan annabawa ba da ba mu san akwai Allah ba dan annabawa ma da ba mu san akwai alqur'ani ba dan annabawa ba da ba za mu san akwai wuta akwai aljanna ba dan annabawa ba da ba mu san akwai mutanen kirki akwai mutanen banza ba da yadda dabbobi suke haka za mu zama ashe zuwan annabawa ita ce babbar rahamar da ta bambance tsakanin mutum mai hankali da marar hankali mai magana da marar magana mutumin kirki da mutumin banza dan wuta da dan aljanna mumini da kafiri da babu annabawa da babu waɗannan abubuwa don haka ashe fa'ida ce shine ke nufi da annaf'il am amfani na gama gari sai ce fa minhum a cikin su man kallamahu Allah akwai wanda Allah ya masa magana ka Musa ibn Imran kamar annabi Musa dan Imran haka nan da manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam khassahu bil kalam Allah yake bance annabi Musa da magana wa minhum daga cikin annabawan nan kuma man rafa'ahu ala sa'irihim darajatin, akwai wanda Allah ya daga shi darajoji masu yawa sama da sauran mutane, sama da sauran annabawa ma, ka nabiyina kamar annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi istama'a fihi min alfada'il ma tafarraqa fi ghayrihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine wanda dukkan abubuwan da Allah ya rarraba wa sauran annabawan shi kuma sai ya hada masa su. Idan an ce annabi wane, Allah ya kebance shi da falala kaza, ko da mu'ujiza kaza, ko da daraja kaza, to waɗannan falalolin da darajojin sai aka tattara su aka baiwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine abin da yake nufi jama'a Allahu fihi ma tafarrata fi ghayrihi. Yau ma'ana Allah ya hada masa abinda ya rarraba shi ga sauran annabawa waɗanda ba shi ba. Wa jama'a Allahu lahu min al-manaqib ma faqa bihi al-awwalin wal-akhirin, kuma annabin mu sallallahu alaihi wasallama Allah ya hada masa darajoji da falaloli da matsayoyi iri iri. Shine manaqib, jam'in manqaba, manqaba ita ce daraja, matsayi, makana. Allah madaukaki ya hada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ya da shi ya fifita shi sama da dukkan mutanen farko da na ƙarshe. Can farko inda ya dan adam ne, to ba ai dan adam inda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja ba, kai da wanda ma ba dan adam ba, dukkan abinda Allah ya halitta da mala'iku da aljanu da dan adam da kuma sauran halitta mai hankali da marar hankali, babu abin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daraja. Haka nan har zuwa tashin alkiyama, sune al-akhirin, har zuwa tashin alkiyama duk mutanen ƙarshe ba za a sami wanda ya kai darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Duk girman sa a idan mabiyansa, to ba zai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Sai ce wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat, kuma mun baiwa annabi Isa dan Maryama hujjoji masu bayyanawa kuru-kuru, sune addallati ala nubuwatihi, waɗanda suke nuni ga annabcinsa. Kafin mu je kan wannan maganar ta annabi Isa alaihi salatu wassalam da abin da aka bashi, akwai matsala da malami suka tattauna dangane da abin da ya shafi fifiko tsakanin annabawa. Shin annabawa darajar su ɗaya ko ba darajar su ɗaya ba? Na san kowa zai bada amsa, mun gama karantawa ai gashi a cikin wannan aya. Banda wannan aya, Allah madauki da ma yana gaya mana wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'd wa atayna dauda zabura. Wannan ita ma aya ce ta biyu ƙari akan wannan da muka karanta akan fifiko tsakanin annabawa cewa ba darajar su ɗaya ba. Abin da yasa malamai suke tsayawa anan su tattauna, akwai wasu hadisai kuma ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ruwaito su, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki ya ambaci kalmomin hani a daina fifita annabawa sashen su akan sashi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata daga gare shi yana cewa la tukhayyiruni ala Musa, kar ku fifita ni ko ku ce wani khairun min Musa, yana nufin kar ku fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan annabi Musa. Dalilin me yasa ya faɗi wannan? Sai ce domin mutane yas'aquna, za a yi bushin kaho mutane za su su masu faɗi, sai ya zama za a sake busa kaho na biyu, sai ya zama ni ne farkon wanda za a tashe shi, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai ce amma in aka tashe ni sai in ga annabi Musa yana rike da qawaimul arshi, sai in ga annabi Musa yana rike da turakun al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala. So sai ce sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace fama adri, ban sani ba, shin saboda shi an masa wancan saƙonsa na farko, sumansa na farko da yayi a duniya din nan da yace yana son ganin Allah, an gama dandana masa nasa ne shi yasa shi ba mu gana sa abun ba, ko kuwa shi aka fara tashi kafin ni, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce don haka la tukhayyiruni ala Musa. Kun ga wannan hadisi, kun ga ai dole mutum sai ce to ya haka ga wannan aya ta da muka karanta ta biyu ta suratul Isra'i, ga kuma wannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wannan hadisi a wani hadisin har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tufadilu bainal anbiya ko la tukhayyiru bainal anbiya kar ku rika fifiko tsakanin annaba ku ce wane yafi wane a wani hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da muslim ya rawaito wannan cewa la yanbaghi li ahadin an yukhayyirani ala yunus ibn matta yunus ibn matta bai kamata ba bai dace ba ga wani daga cikin ku a ya rika fifita ni akan annabi yunus dan matta to malami suka tsaya suke duru-duru a wannan guri me za su ce akan wannan hadisai dai ga su sun tabbata ingantattu ne ayoyi kuma ga su mun karanta a cikin alkur'ani Allah madauki ya ce annabawa da manzannin nan ba daraja su dai ba to me za mu ce malami suka kutsa suka ta tattaunawa suna da wujuhi da suka tattauna a kansu wannan yace abinda ake nufi iya maganar annabci ake nufi kar a fifita annabci saboda asalin annabcin duk ɗaya suke duk annabawa ne wasu kuma suka ce a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waccan kalma ne cewa kar a fifita shi akan Musa ko kar a fifita shi akan Yunus dan Matta kafin ya san cewa shi ne ya fi kowa daga baya da ya san shi ne ya fi kowa shi kenan sai bar abin haka maganganu dai suna nan Ibn Kathir ya yi nasa Malam Qurtubi a tafsirinsa shi ma ya yi nasa kowa da abin da ya fifita da yawa daga cikin malamai wasu kai suna cewa abin da ya fi mutum ya fassara wato waɗannan ayoyi da kuma wannan hadisai da zai zama ba za a samu tufka da warwara ba a tsakani suka ce hanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi da muka ji yana hani ne a halin alfahari idan magana ce ta alfahari tsakanin wani musulmi da wani wanda ba musulmi ba to an hana mutum ya ce wane yafi wane tunda nan alfahari ake so amma in min babil ikhbari ne in babil labari ne kawai to ya halatta sai anan aka fassara wannan ayoyin labari ne Allah yake bamu cewa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd da haka mu ma mu dauke shi a babin labari mun fahimci abin saboda suna cewa kissar asalin abin da ya jawo wancan maganganu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana wani bai yahude ne a kasuwa a Madina ya dauki hajarsa ya je ya sayar sai aka yi masa tayi mummuna bai ji dadi ba sai ya ce la والذي فضل موسى على البشر هو شرف موسى على البشر سيتي نالن ايدا وندا يفيفيت النبي موسى اكن سوران دان ادم بزن يدا ده wannan tayin ba sai wani musulmi yaji yana jiyowa daga cikin al-ansar mutanen madina yana zuwa koyi dubu wannan bai hude sai share shi da mari kai ka ce ga wani ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan dare kace ga wani ya fi shi shine sai bai hude dauki kara sai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da wani al-ansari yi mini na ce kaza na ya mare ni annabi sallallahu alaihi wasallama ce dan me ka mare shi sai ce ai gashi ga abin da ya fada to shine ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya faci shine yace ya kawo wannan hadisi cewa la tukhayyiru bainal anbiya ku daina fifiko tsakanin annabawa dan me za a zo sai an ce wane yafi wane me ya kawo zancen to sai shi yasa malama suka ce kamar da malama Uthaymeen ma wannan ya rajja ya ce in ana zancen rigima ne ake yi tsakanin mabiya wannan annabi da wannan annabi to haramun ne ku yi irin wannan saboda wannan alfahari ne mun gane wannan in ko labari ne ake bayarwa to Allah ya gaya mana Qur'ani annabawa da manzanni ba daraja su ɗaya ba wasu sun fi wasu mun gane wannan yawa da haka min babin ikhbari Allah ya bamu labari manzanmu sallallahu alaihi wasallama sama yake da dukkan annabawa sama yake da dukkan manzanni babu wani manzo da ya kai shi wannan dai a dunkule ne na faɗa muku ko koma littafin tafsiri insha Allah za ku ga matsalar yadda take in mun samu lokaci kuma akwai cikin fa'idoji za mu ji ƙarin bayanin wasu tare da dalilan da suka zo Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat kuma mun baiwa annabi Isa albayyinati hujjoji addallati ala nubuwatihi wadanda suke nuni zuwa ga annabcinsa cewa shi annabi ne wa annahu abdullah kuma cewa shi bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzo ne na Allah وكلمته ألقاها إلى مريم كما كلمر الله تشي النبي إيسى معنى الله يا هل تشيش نيدا كلمر ستكون فيكون ودى أكسا تزم تشي أفرز واتو أتكون تشي أما أيفر سيدتنا مريم har ta haife shi a matsayin da danta ba dan Allah ba to wannan wajibi mutun ya imani da wannan dangane da annabi Isa alaihi salatu wasalam in ba kuma ta ba akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ambata cewa duk mutumin da ya shaida Allah ilaha illallah babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah kuma ya shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah bawa ne na Allah manzo ne na Allah sannan yace wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhum min wa anna aljannata haqqun wan nar haqqun me yace adkhalahu allahu aljannata ala ma kana min alamal duk mutumin da ya yadda da wannan abubuwan to Allah madauki zai shigar da shi aljanna duk irin abin da ya aikata shine ma'anar ala ma kana min alamal ay bi ghadin nazar an naw'i amalihi kowanne irin aiki mutum ya mutu a kansa in dai ya mutu da wannan imani to Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi aljanna to kun ga ashe kenan lalle mutum ya yadda annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya fifita shi akan wasu daga cikin annabawan amma manzon mu sallallahu alaihi wasallam sama yake da shi to amma kuma bawa ne na Allah manzo ne na Allah ba Allah bane shi ba kuma dan Allah bane sannan shi ke cewa wa ruhun minhu kuma ruhi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala me ake nufi da ruhi ai ruhun min al-arwahi allati khalaqaha Allah daya ne daga cikin rayukan da Allah ya halicce su amma wannan min babin girmamawa ne gare shi aka ware shi aka faɗi wannan saboda abinda kiristoci suke gani ta irin fahimtar da suka yi na yadda aka halicce shi da uwa babu uba sai suke danganawa Allah cewa shine uban Allah ya kore wannan sai yake tabbatar da cewa ruhi ne daga cikin ruhin da Allah ya halitta wannan dan Allah madauki ya jingina abin zuwa ga cewa shi annabi Isa halitta ne inda dan Allah ne ko ba zai zama halitta ba don Allah ba halitta ba ne mun gauci abin haka shine ma'anar ruhun min al-arwahi allati khalaqaha Allah sannan sai yake cewa wa ayyadnahu bi ruhil qudus kuma mun karfafe shi da ruhi a ruhi na tsarki malamai sun tattauna akan wannan ruhi na tsarki nan malam ibnu sa'di shi abin da yake cewa ya ce ai bil imani wal yaqin mun karfafe shi da imani da yaqini alladhi ayyadahu bihi Allah wa qawwahu wanda da shi Allah madauki ya karfafe shi alama amara bihi akan abin da ko umira bihi akan abin da aka umarce shi da shi wasu malaman kuma sun ce abin da ake nufi da ruhul qudus shine shi kansa wahayi domin ya zo a Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kira al-Qur'ani wahayi ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci cewa wa anzalna ilayka ruhan wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kamar haka ne awhayna ilayka muka yi maka wahayin ruhan min amrina ashe wannan wahayin al-Qur'ani ruhi ne shi yasa malamai suka ce nan abinda ake nufi al-Qur'ani tunda an kira shi ruhi to ashe wahayin da ko karfafa abinda aka karfafa annabi Isa ma da shi kuma aka kira shi ruhi to shi ma wahayi ne kamar yadda alqur'ani yake wahayi wasu malaman kuma suka ce abinda ake nufi da ruhul qudus shine malaika jibril saboda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa annabi Isa ba Allah bane ba kuma dan Allah bane shi yasa ya ambaci cewa wa ayyadnahu domin in Allah ne ba ya bukata a karfafa shi kuma shi wannan abin tunda ko ba Allah bane sai aka ce an karfafe shi da wani abu wannan abin kuma sawa'un wahayin ne ko kuma annabi Isa malamai suka ce ko ne ka fasara daidai ne babu matsala anan an karfafe shi da wahayi domin da ba a yi masa wahayi ba in ya zo yace yana wani abu ko yana wato ta da marar lafiya ko ta da matacce ko kuma yana warkar da marar lafiya me za a ce sai a ce tsafi yake kamar da Yahudawa suka tuhume shi amma sai Allah ya karfafe shi da ayoyi bayan wannan al-ayatul khalqiyya to kuma ya bashi al-ayatul matluwa shine al-injil kunga waɗannan ayoyi don su karfafe shi. In kuma muka fassara da mala'ika Jibril, to Allah maɗaukaki ya turo mala'ika Jibril don ya cire masa tsoro, don ya bashi imani, don ya bashi yaqini a zuciyarsa. Tsoron cewa za a kashe shi a cire masa shi, tsoron Yahudawa da makircinsu a cire masa shi, wannan karfafar daga mala'ika Jibril Allah maɗaukaki zai turo masa ita. Kunga ashe kenan bawan Allah ne, mabukaci ne, don haka ana tabbatarwa ba dan Allah bane ba Allah bane. Wannan ita ne cikin hikimar wannan aya cewa wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kamar da malamai suke hangowa. Sannan sai ke cewa har yanzu wa qila ayyadahu bi jibril, yawa mun karanta mun fadi wannan ko. Allah maduki ya karfafe shi ne da mala'ika Jibril, yulazimuhu fi ahwalihi, dan ya lazimce shi a dukkan halayen da yake ciki. To sai kuma Allah ya zo da wani zancen dan tabbatar da wasu abubuwa kamar da zamu zo muji. Allah ya ce walau sha Allahu maqtatal alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu, da Allah ya so da waɗanda suka zo bayan su, isharar nan zuwa gawa ar-rusul, bayan manzannin nan annabawan nan, da Allah ya so waɗanda suka zo bayan su din da ba su yaki da juna ba, da ba su yi sabanin da ya haifar da su je su yaƙi a tsakaninsu ba. Amma me ya faru? Yace min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu, bayan kuwa hujjoji sun zo musu. Nan malamai sun bayyana abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi anan, tunda yace min ba'min maqtatal ladina min ba'dihim, kamar da muka ambata ai min ba'dil anbiya, da waɗanda suka zo bayan annabawan nan da ba su saba ba. Wannan ya nuna mana ashe a zamanin annabawan ba a samu sabani ba, bayan annabawan sun tafi sun kare, to ga hujja a tsakanin mutane. Yanzu misali bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga hujja a tsakanin mutane, menene za a yi imani da shi, menene Allah ya hana? To sai mutane suka samu sabani. Sabani malamai sun kasa shi kashi biyu dangane da Alkur'ani. Akwai اختلاف في تنزيله أفكم اختلاف في تأويله. الاختلاف في تنزيله ساباني أسوكد القرآن وأن يفعلون كان مؤمنين كافرين. مؤمنين سن يدد أن سوكد شي كافرين بس يدد أن سوكد شي با. وأن سن اختلاف في التنزيل أفكم اختلاف في التأويل ساباني أفسر القرآن. Wannan ya ce kaza ake nufi, wannan ya ce kaza ake nufi, har a samu sabani, sabanin da wani lokacin har yakan kai ga ayyaki. Duk kuma wannan an yi shi, an yi ikhtilafun fit tanzil, an yi ikhtilafun fit ta'wil, duk ya uku. To wannan wanda Allah madaukaki yake nufi a wannan ayar, wanne ake nufi? Mana suna bayyana cewa nan ikhtilafun fit tanzil ne, tunda yace fa minhum man amana wa minhum man kafar. Mun gane wannan? Tunda ya kawo maganar imani da kafirci, to ba ana maganar sabanin ta'wili bane tsakanin masu imani da shi, ana magana akan sabanin tanzili ne tsakanin mu'minai da kafirai. Da fatan mun fahimci wannan, to mu je. Sai ke cewa min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu almujibatu lilijtima'i 'ala al-iman, wadanda suke wajabta a hada kai akan imani. Bayan waɗannan hujjoji da suke wajabta mana mu haɗa kai mu haɗu dukkanmu akan imani sun zo, sai mutane suka sassaba. Walakin ikhtalafu, amma sai suka saba. Fa minhum man amana, a cikin su akwai wanda ya imani. Wa minhum man kafara, a cikin su kuma akwai waɗanda suka kafirce. In ana zancen mutane sai aka ce wasu sun imani wasu sun kafirce, kaga nan ana nufin tsakanin mu'minai da kafirai, ba a nufin mu'minai da mu'minai wajen fassarar Al-Qur'ani. Sai ce fa kana موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة قوة المقاتلة ما يجني في أنا والمسؤولة في كل رأى. فكان موجب لا قصابة موجب اسم مفعول نبا اسم فاعل ما معنى سيدما موجب هذا الاختلاف أبند ونن ثابان كي وجب تأوك ورزة كنغاني kuna bin littafin masu littafin nake magana da su. Yawwa, fa kana mujabu hadha al-ikhtilaf, abinda wannan sabani ke wajabtawa, kunga ismu maf'ul kenan haka za ka karanta. Abinda wannan sabani ke wajabtawa shine at-tafarruqa wal mu'adata wal muqatala, sabani, rarrabuwar kai
da kuma gaba da kuma yaki da kafin zuwan hujja duk mutane wasu duk hada ake ana shirka ba abautar Allah Allah ya kawo wahayi sai wasu suka yi imani wasu ba su yi imani ba da aka yi imanin nan wasu suka yi imani wasu suka kafirce sai aka rarraba wancan tawagar kafirai wannan tawagar mu'minai kuma sai aka samu gaba a tsakanin juna mun fahimta nan sannan kuma aka samu yaki sai yaki ya taso wannan duka bayan wannan hujjoji sun bayyana sai ce wa ma'a hadha amma duk da haka falau sha Allah da Allah ya so ba'da hadha al-ikhtilaf bayan wannan sabani maqtatalu da basu yakin ba sai a tsaya iya sabanin babu yaki amma Allah ya riga ya so fadalla zalika ala anna mashi'atullah wannan sai nuna mana akan cewa mashi'ar Allah nafizatun ghalibatun lil asbab cewa mashi'ar Allah al-kauniyya to nafizatun zartacciya ce mai zartuwa ce ghalibatun lil asbab mai rinjayar sababi ce malam me yake nufi anan mun san akwai Allah madauki yana da mashi'a yana da nufin sa abinda yake nufi shike aukuwa duk abinda bai so shi ba bai nufi ya auku ba to ba zai auku ba domin shine sarki shine mai iko shine mai karfi babu mai farar da abinda Allah bai so ba a cikin halittar Allah a cikin sarautarsa wannan abin duk mai imani ya san shi to akwai kuma sabubban da suke sa abubuwa su faru in an samu sababi za a samu al-musabbab mun san abubuwan nan mun sha magana akan su akwai as-sabab akwai al-musabbab akwai al-musabbib mun taba wannan zancen inde ba ku manta ba akwai sababi shine abin da ke jawo wani abu ya auku dalili kenan illa akwai kuma abin da ake aukarwa in an samu sababi ma'ana sakamakon samuwar sababi abin da ake samu shi ake cewa musabbab to akwai kuma al-musabbib ismu fa'il mai samar da sababi shine Allah Allah shi ke halittar sababi ya halitti musabbab mun gane wannan to idan aka samu sababi da Allah ya halicce shi shi musabbab din sai an samu haduwar abubuwa biyu mun gane ko dai ya zama an samu sababin ta haqqaqa sannan kuma musabbib wato Allah madaukaki ya aikin sa mashi'ar Allah kenan mun gane ko kuma a samu mashi'ar Allah babu sababi duka ta haifar da musabbab ban sani ko kun fahimci abin da ke nufi ma'ana duk abin da kaga ya auku to sai da nufin Allah zaka iya samun sababin da yake haifar da a samu wani abu an samu sababin amma in Allah bai so ba ko da sababi ba za a sami wannan abun ba uba da uwa ko kace miji da mata sababi ne na a haifi da ko in an yi aure ga miji ga mata an samu sababin samun da kun fahimci wannan shi dan in an same shi shine musabbab abinda aka sababa sakamakon sababi to amma sababi baya aiki sai da mashi'ar Allah za a iya samun sababi amma musabbab bai samu ba saboda babu mashi'a amma in mashi'a ta zo to tana tabbatar da musabbab wa in takhallafa sababu kun gane ai mali kici go ma'ana koda sababin babu shi in mashi'ar Allah ta zo to za a iya samun musabbab koda sababi babu shi ma'ana kenan yaro ko saurayi da budurwa za su yi aure gashi an samu miji an samu mata za su yi ta hankoro su yi ta roƙon Allah ya Allah ka ba mu da ya Allah ka ba mu da abinda ake yi kuma a samu da suna yi saduwa da juna to amma in mashi'a bata zo ba ta Allah to shikenan koda an samu sababi ba za a samu musabbab ba shine kawai misali muke nufi yau to abinda yake magana anan waɗancan mutane da suka yi yaki bayan sun samu sabani ai an samu sabani to sabanin shine sababi musabbab din kuma shine yaki to da Allah kuma bai so ba da ba a samu yakin ba duk da an samu sabani shine walau sha Allah maqtatal ladina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu amma sun saba ma'ana kenan kun ga sababi ya samu yawa da suka saba fa minhum man amana wa minhum man kafar sai sake nana tashi walau sha Allah maqtatal da ba dan Allah ya so ba da ba za su yi yakin ba kaga an samu sabani amma da Allah ya so da ba a samu yakin ba da haka Allah ne ya so aka samu yakin bayan an samu sabani ashe sabani shine sababin da ya aukar da a sami at-tafarruqa wal mu'adata wal muqatala kun gane wannan wannan shi yasa karanta yadda zamu karanta wannan wuri cewa mujab mujab hadha al-ikhtilaf shine wadannan abubuwa Allah ya san mun fahimci na'am sai ke cewa fa kana mujabu hadha al-ikhtilaf التفرق والمؤاداة والمقاتلة ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف مقتتل ونمكرته قيسي فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب من يسعد مدابة قيسي وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة شي كو سو سببة سنا أمفانيني إذن بس تكرو دمشيئة الله in sun ci karo da mashi'ar Allah to mashi'ar Allah fa tafi karfin komai sai ta durmushe abu sai sababi ya fadi ba zai aiki ba ko dan abin nan Allah madaukaki ya gaya mana a wurare da yawa cewa komai sai Allah ya so wa ma tasha'una illa an yasha Allah ba za ku nufi wani abu ba ku so ya auku sai Allah ya so ita kanta mashi'ar ta ku Allah ne ke samar da ita kai insha'in a zuciyarka ka kirkiri bari ka so kai nufin abu wake haifan maka da shi ubangijin da ya haifi zuciyar taka ashe kenan mashi'ar dan adam dole tabi'a ce ga mashi'ar Allah subhanahu wataala ashe dole sababi yana amfani idan babu mu'arada babu karo da juna tsakaninka da mashi'ar Allah subhanahu wataala to mu je sai ce cewa fa idza wujidat to idan aka samu wato ita me yake nufi mashi'a yawwa idan aka samu mashi'ar Allah Allah yayi nufin abu ya uku idmahalla kullu sababi to duk wani sababi kuma zai ruguje sai lalace kuma me yake nufi anan wuri mu koma mu fassara wannan maganar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da amfana dan adam ko cutar da shi hadisin nan dogo wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mana daga Allah subhanahu wataala cewa da a ce dukkan duniya za ta hadu a wuri guda domin su amfanar da wani mutum da wani abu in Allah bai so ba ba za su amfanar da shi ba to dan shi ake nufi in Allah din ya so misali da mutane za su hadu duk duniya a ce suna san ka ana samun wannan baya yiwuwa duk duniya suna san ka gaba ɗayan su a bayanka suke suna son su baka wani abu su amfanar da kai ko ka samu wani matsayi ko na duniya ko ka samu wani abu ne na alheri a duniyar nan su ce sun hadu dukkan su ya hadu za su yi maka abu kaza to sai kuma Allah bai rubuta ba Allah bai so ba to duk yawan su Allah ya fi su Allah mashi'ar sa ita ce za ta fi karfin ta su shine ma'ana fa idza wujidat in aka samu mashi'ar Allah idmahalla kullu sababi duk wani sababi dan adam ba sababi bane to sai ya zama cewa talasha sai kare sai tafi sai durkushe sai lalace ba zai iya tasiri ba amma in aka samu mashi'ar Allah tare da wannan sababin sai ba wa sababin dama yayi aiki mu abin da muke gani a idon mu wanda muke aiki da shi a yau da kullum shine sababin muke kallo shi yasa a tauhidi ake gaya mana mu daina dogaro akan sababi ko ka samu sababi to ga dogara ga Allah subhanahu wataala domin za a iya samun sababi in ba mu mashi'ar Allah sababi ba zai aiki ba ashe kullum mutum mai tauhidi koma zuwa ga Allah in ka roki Allah ka dogara ga Allah to Allah ne zai sa sababin ya zo ya maka aiki ko sababin baya so kun bai jona abun Allah shi ya mallaki zukata in kana neman zukata su soka to ka nemi Allah ya soka sai Allah ya juyar da zukatan dan adam sai su soka in kana son Allah ya baka wani matsayi na duniya to ka nemi agun Allah in ka nema agun Allah ya yadda da kai sai ya sa mutane sai su yadda da kai sai su baka in su ne sababi wanda ba shi da tauhidi bai sa'a ba a rayuwar nan. Allah ya kara mana tauhidi. To mu je inda za mu samu wurin tsayawa saboda ka'idar mu ta minti 55 ta cika. Sai ce wa innama tanfa'ul asbab ma adami muharadati al-mashi'a fa idha wujidat idma halla kullu sababin wa zala kullu mujibin. To nan kuma zaka karanta kullu me mujib ismu fa'il ne. Wazala kullu mujibin ba kullu mujibin ba, domin in ana zancen sababi, sababi mujib ne ismu fa'il ne dama. Don haka idan aka sami mashi'ar Allah ta zo, to sababi duk sai ya ruguje, kuma wazala kullu mujibin duk abin da ke wajabta samuwar wani abu shi ma sai ya koma gefe. Don haka nan kaga can mujab nan kuma mujib. Sai ku sa wasalin dan ku gane, inda kuma kun gane me ake nufi. Sai ce fali hadha qala, don haka ne yace walakin Allah yaf'alu ma yurid, amma fa Allah yana aikata abin da yaso ne, abin da yayi nufi. To dole mu tsaya nan din. In yaso darasin mu na gobe insha Allah sai mu tashi daidai kan wannan bangare na aya da kuma bayanan da za su biyo baya da fa'idojin da zamu ji na wannan aya, in Allah subhanahu wataala ya yassare mana ya hore. Da fatan Allah ya kara mana fahimta ta daidai, ya kara mana imani, ya kara mana tabbata da sabati akan addinin Allah, akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karbi ibadar mu ta wannan wata na Ramadan, ya sa wannan wata ya zama mana sababin gyara halayenmu. Muna roƙon Allah har yanzu ya kara ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da nutsuwa da kwanciyar hankali. Allah ya hada mana kawunan mu duk inda musulmi yake, Allah ya kusanto da su kusa da juna, Allah ya hada kansu, Allah ya sa su fahimci maslahar kansu, Allah subhanahu wataala kuma ya kade musu sharrin makiyansu a ko ina suke kullu kullansu, Allah ya mai da su gare su, Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu bisa hanyar daidai, ya kade mana sharri ko wani iri, ya tabbatar mana dukkan alherin da muke so a nan duniya. الله هدى مكما الجنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.